Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne wasu dillalan takin zamani da suke bin gwamnatin tarayya bashin zunzurutun kuɗi har naira miliyan 39 suka yi dafifi a gaban ma'aikatar gona suna kukan cewa rashin biyan su ya sa jarin su ya kusa durƙushewa. Game da wannan zanga-zangar ne muka samu jin ta bakin shugaban kungiyar su masu sayar da takin Kabiru Umar Fara, wanda kuma yi wa wakilinmu Nasiru Adamu Al-Hikaya ƙarin bayani game da kungiyar da kuma buƙatunsu ga gwamnatin tarayya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Kabiru Umar Fara, kuma ni ne shugaban masu raba taki ga manoma na gwamnatin tarayya wanda aka fi sani da GES. Mun fito struggling ne saboda a baya mun sha wuya, mun ba manoma kaya, manoma sun bayar da kuɗin su, gwamnatin tarayya bata biya mu ba. To don da bata biya mu ba, kuma ta yi alƙawarin za ta biya mu, wannan biyan namu yana dan jan kafa, yana da tarnaƙi. Mu kuma a aikatance muna shan wahala, kasuwar mu ta tsaya, business mu yana ta rushewa.
Ba mu labari a ita wannan kungiya ta masu raba taki, ita dama tsohuwar kungiya ce an dade da kafa.
Tsohuwar kungiya ce, amma dai tsarin raba kayan gwamnati ne ya kafa ta.
Yawwa, yaushe aka fara wannan raba kayan?
2013, 2014, tun daga 2010 aka fara gwajin raba kaya ga manoma through abin da ake kira e-wallet, wanda har ya zama ya canza suna, ya zama Growth Enhancement Scheme, a raba kaya don manoma, wanda ita yanzu a kungiyance ta kai shekara uku. Mun kai shekara uku yanzu, kuma abin da ya karfafa tafiyar shi ne don mu ringa magana da murya ɗaya, muna samar da quality product, kaya ingantattu ga manoma. Saboda a GES manomi ne zai zo da kuɗinsa da zai biya rabi, so idan kayanka bai da kyau ba zai biya ba. Shi ne beauty din gaba ɗaya program ɗin. Shi zai zo da rabin kuɗi, idan ya karɓa ya siya, shi manomi ne ya san me ya karɓa. Gwamnati za a cike takarda a nan, ita kuma wani za ta biya masa rabi. Shi ne tsarin intervention ne. To a wannan intervention ɗin manoma idan suka biya, mu kuma muka zo karɓar na gwamnatin tarayya, a nan ake samun matsala.
Wato na sha jin wannan abun, amma yanzu gashi kun zo ma'aikatar gona, shi me kuka faɗa ne?
Mun faɗa ne cewar da Allah su haƙuri da shi, save our souls, su taimaka mana don mu samu payment ɗinmu don mu ci gaba da harkokinmu. Ko da GES ko ba GES, mu masu sayar da kayan gona ne, masu kayan da za a sa a gona ne. Da aka riƙe mana kuɗi, zai haifar da matsaloli da yawa ga gwamnatin tarayya ta Buhari, wanda take son a koma gona. Mu ne muke so kayan nan da tsada da arhasa a guraren manyan kamfanonuwa a Najeriya ko a wajen Najeriya. Idan baka ba mu kuɗin ba, yawanci akwai kuɗin banki a ciki, banki bai taimaka mana mun shigo da kayan nan ba. Kaya idan ba zama available, in ba kaya isasshe a kasuwa, dole kaya ya tsada. It's simple economics. To gwamnati ta biya mu kuɗin mu don mu saro kayayyakin nan, mu ci gaba da sayar wa manoma kaya masu kyau da rahusa. Idan ba biya mu ba, kaya zai karanci a kasuwa. Idan kaya ya karanci a kasuwa, zai tsada. Idan ya tsada, manomi zai sha wahala. Idan manomi ya sha wahala, zai da kan ma'aikata da mutanen Najeriya, saboda shi ma sai ya sayar da tsada don ya mai da kuɗinsa.
Wato ma'ana ita gwamnati akwai wani tallafi ne da take
ba manoma? Tallafi take ba manoma a ƙarƙashin wannan tsarin. Idan kayan 40,000 ne, sai ta ce manomi ya kawo 20,000, ita za ta biya masa 20,000. Misali idan taki ne, za a ce to gashi buhu biyu ne, ka biya ɗaya baka ɗaya kyauta. In ka biya ɗaya, gwamnati tarayya ta biya ma ɗaya. Duk tsarin ya zo daban-daban da tsarin sa daban. Wannan karan an ƙara ma har da takin gargajiya, har da iri, har da chemicals da za su kashe ƙwari.
Kuma kun kawo taki da dama, kun raba ma ba?
Mun raba manoma. Manoma sun biya ɓangaren nasu kuɗi, amma ɓangaren gwamnati shi ne muke kokawa a biya mu don mu ci gaba da harkokinmu.
Shin zuwa yanzu kamar nawa kuke bin gwamnati?
Tsohon bashi wanda wannan gwamnati ta rataye da ta biya, abin da ya rage ₦29 billion. Wannan kwanan nan da muka yi muka gama, wanda aka ce da mun gama nan take za a biya mu, shi kuma ₦10 billion ne. So ta gaba daya muna magana ₦39 billion, wanda shi muke fatan a biya mu nationwide, duk ba inda ba mu a Najeriya, a biya kowannen mu kuɗinsa, ya je ya shigo da harkokin siyo kayan da za a sa a gona ya siyar, don manoma su samu kayan nan mai kyau da rahusa da kuma akan lokaci.
Ya wannan ya shafi harkokin ku na samar da taki?
Ya shafa kwarai da gaske, saboda ayin ba ka da kuɗin, ba inda ake sayar da taki a ƙasar nan kake siya bashi. Kamfanin da suke buga taki a ƙasar nan guda biyu ne, Notore da Indorama. ba za baka buhu dai sai ka sa kudin su akan sun ga alaci to in baka in kana da limited resources ba za ka yi saying enough da har kasuwa za ta zama akwai enough da za a yi competing price ya zama down ba
yanzu ni gwamnati ta gaya muku bayan kun zo
kun zauna kuri za a biya mu ba mu da tabbacin magana ne shi za mu ke ta wannan zanga-zangar muna son lalle su yi documenting cewa sun yi da garan da za su biya mu dan a baya suna ta gaya mana da baki yanzu mun fito mu ji face to face kuma magana ya rubuce
Shugaban kungiyar masu raba takin zamani a Najeriya kenan Kabiru Umar Fara a hirarsa da Nasiru Adamu Alhikaya kan wata zanga-zanga da kungiyar ta gudanar domin neman gwamnati ta biya su haƙoƙinsu domin su gaba da gudanar da harkokinsu wanda zai kai ga bunƙasa harkar noma a Najeriya baki ɗaya. Masu sauraron mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kamar yadda aka saba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amuridin duk waɗanda ku ji muryoyinsu musamman ma Nasiru wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya.